وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Kan da wannan yammacin ranar Juma'a 7 ga watan Rabi'ul Awwal, hijira ta ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1429, wanda kuma ya zo daidai da 14 ga watan 3 shekarar miladiya ta 2008. A wannan majalisa tamu ta mako-mako a wannan masallaci mai tarin albarka a cikin tafsirin Alkur'ani mai girma, inda muke cikin tafsirin suratul Hadidi. Mun kuma tsaya a wancan satin wajen tafsirin aya ta 10, inda za mu dawo kan wannan aya ta 10.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم.
To, kafin mu shiga tafsirin waɗannan ayoyi guda biyu, akwai faɗakarwa mai muhimmanci. Idan kuna tunawa, kimanin wata ɗaya da suka da ya wuce, jaridar Trust ko kuma jaridar Aminiya ta buga hira da wani mutum wanda yake da'awar yake ikirarin cewa shari'a ta yarda ya auri mata barkatai bila adadin, har ma ya auri 86 kuma yana niyyar ƙari. Wannan mutum ya fito yi ƙalubale cewa a gaya masa inda aka hana a auri mata sama da 4, kuma a gaya masa wani hukunci ne aka tanada ga ire-irensa waɗanda za su wuce wannan shingen su auri mata sama da 4. Bai tsaya nan ba, ya ci gaba da yin wasu da'awoyi daban-daban kuma masu haɗari. Ya yi da'awar cewa yana ganin mala'ika, mala'iku suna zuwa wajensa ƙarara a cikin surarsu ta mala'iku. Ya yi da'awar cewa yana ganin aljanu ba sa ganin shi, kuma duk inda aljan yake a duniya tsoronsa yake ci. Ya fafata da aljanu waɗanda suka gagari jama'a da dama, shi ya fafata da su, ya yi nasara a kansu. Ya buga wasu misalai. To, wannan hira da shi da aka yi ta zo ta wuce, kuma aka yayata wannan labari har a wasu kafofin watsa labarai na duniya an faɗi labarin wannan mutumin. ba mu yi tsokaci akan maganar da yake yi ba, domin duk wanda ya karanta hira da aka yi da wannan mutum ya ga abubuwan da yake faɗa da kuma irin yanayin mutum da zubin yanayin mutumin da zubin sa, zai fahimci cewa wani irin mutum ne wannan. Haka baya buƙatar sai an sake nanata abin da ya faɗa, ko an fito an masa raddi an masa martani. To sai ya kasance kamar sati guda da ya wuce wannan jaridar ta sake tuntubar wannan mutum, inda aka buga a shafinta na farko, wato manyan labarai.
Alamai sun taka masa birki ko sun mayar masa da ansa. To duk ba a cikin wato maganar mu ba tana da alaka da abin da wannan jarida ta kirawo haske da ya kara ba, domin babu abin da ya kara illa duhu, zulumatun ba'dhuha fawqa ba'd, domin karin hasken da aka ce yayi ya kara ikirari ne akan cewa yana nan kan bakansa na cewa ya halatta ya auri mata sama da hudu, kuma yana nan bai rufe kofa ba, duk da ya auri 86 kofar sa a bude take, ga duk wacce take so za ta aure shi zai kuma aurenta. Sannan ya ci gaba da cewa yana ganin mala'iku suna zuwa wajensa, suna kuma kawo masa saƙo. To mala'iku na zuwa gurinsa su kawo masa saƙo daga Allah, amma kuma sai ya ƙara da cewa amma fa shi ba annabi bane, ka duba ba kinya ba ƙafar baya, yace shi ba annabi bane amma kuma mala'ikun nan na zuwa da saƙo su kawo mishi. Sannan yake sakonnin da suke bashi ba sa cin karo da Alkur'ani, abinda duk suke kawo masa daidai yake da abinda Alkur'ani ya zo da shi, duk da cewa ban san to hikimar ƙara kawo masa sakon ba, idan har abinda ake kawo masa yana cikin Alkur'ani to me amfani a kawo masa man me abin nan kana da shi kuma a ƙara kawo maka. To duk wannan ba shi ne abu mai mahimmanci a cikin batu na wannan mutumin ba. Hirar da aka yi da malamai game da shi, an yi hirar da malamai uku wanda ba sai na faɗi sunayensu ba, da wanda yake so ya koma jaridar. Malamai biyu daga ciki sun yi ƙoƙari su mayar masa da martani kamar yadda shari'a ta ce, su faɗa masa abinda Allah da manzo suka faɗa da abinda muminai suka yi ijma'i a kansa. To amma daga cikin waɗannan malamai uku akwai wani wanda shehi ne, mashahuri ne, sananne ne, ko a hoton ma da rawaninsa. To hirar da aka yi da shi ita ta bani mamaki, wanda ita ce ta sa na ga ya kamata a yi magana akan wannan batu. Ba wai don wannan mutum ya yi wannan da'awar ba, sai don wannan mutumin da ake tsammaninsa malami, kuma wanda zai kare addinin musulunci ba ya rusa shi ba. Hirar da aka yi da shi ita ce ta jawo hankalina na ga ya kamata a wannan majalisi na mai albarka da muke fassara ayoyin Alkur'ani da bayanin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama mu yi tsokaci mu ma a kan wannan matsala. Shi wannan malami hirar da aka yi da shi, a cikin hirar ya yi ta kamakame, ya kata fitowa ƙarara ya yi Allah wadai da abinda wannan mutumin ya yi, ya nuna kuma a ɗauki tsauran mataki game da irin waɗannan mutane, musamman waɗanda za su zo da wani abu wanda su za su saɓawa kafatan al'ummar duniya ta musulmi gaba ɗaya. To maimakon ya iya fitowa ya haka sai bai iya yi ba, sannan kuma ya kasa fitowa ƙarara duk da ya yi ta hannunka mai sanda wajen ya goyi bayan wannan mutumin. Farko tambayar da aka yi masa bayan an labarta masa abinda mutumin yake da'awa na cewa ya halatta ya auri mata 86 ko sama da haka, mutumin sai ya fara ba da ansa shi wannan shehi da cewa akwai sabani, akwai wasu firqatun kamar yanda mai bidayatul mujtahid yace waɗanda suka ce a iya auren sama da mata hudu, amma dai abinda musulmi suke aiki da shi suka tafi a kansa, jumhurin malaman musulmi ga abinda suka tafi a kansa na cewa ba za a ƙara sama da hudu ba. Sannan ya ƙara kawo cewa Shaukani, kowa ya san Muhammad ibn Ali al-Shaukani, fitaccen malamin nan mai littafin Nailul Awtar da Sayyidul Jarrar da sauran littattafai da ake karantawa a duniyar musulmi, ya ce shi ma yana da wannan ra'ayin na cewa a iya ƙarawa sama da hudu. To, sannan aka tambaye shi cikin tambayoyin da aka yi masa cewa wani hukunci ya kamata a yi ma wannan mutum, sai ya kada baki ya ce ai babu wani hukunci tsayayye da ya kamata a yi masa. Yace sai dai bai kamata ya yi abin da ya yi ba domin zai kawo rudani cikin musulmi, amma dai ba wani hukunci, sai dai idan shugaba ya ga zai yi masa ta'ziri kamar bulala sai ya ce ko da yake bulalan ma babu hujja. Ɗan jarida ya sake yi masa tambayar cewa to ba ka ganin ya kamata malamai su haɗu su je su yi masa ruddugu, ma'ana a sauke masa ruwan in abin nan hujjoji na aga an gamsar da shi akan abin da yake da awar ba hujja a kansa? Sai shehin na ya kada baki ya ce in an je wace hujjar za a gaya masa, ai ba hujja. Ya ce ai babu hujja. Sai ya ci gaba da bada misali ya ce akwai wani babban shehi a Senegal. Sai ya ce babban shehi ne, wannan kalmar babban shehi lafazinsa ne, ya ce babban shehi ne yana da mata sama da hudu. Almajiransa idan sun yi masa magana sai kada baki ya ce musu ku dai ku riƙe ra'ayinku amma ba ku da hujja. Ya ce haka aka haƙura aka ƙyale shehin. Kaga nan me yake nunawa? Ya ce kuma babban shehi ne, ya sake maimaita kalmar babban shehi. Cikin misalan da yake bayarwa har ila yau ya ce akwai wani mutum da ya taso da ƙasar Inyamurai ya hijira ya dawo arewa. Ya dawo da mata guda takwas, aka kai shi gaban alkali, alkali zai masa hukunci akan ya riƙe mata sama da hudu saɓanin abinda shari'a musulunci ta ce. Wannan shehin ya ce sai wannan mutumin ya kada baki ya ce wa alkali ɗayan biyu ko dai ka yi min shari'a irin ta musulunci ko kuma ka yi min shari'a da constitution na Najeriya. To a musulunci sai ka nuna min inda aka ce kada in auri sama da mata hudu, in kuma da constitution za ka min shari'a sai ka nuna min inda constitution ya ce ya haramta min auren sama da mata hudu. Shehun malamin nan ya kada baki ya ce a ƙarshe dai haka aka haƙura aka ƙyara malam sule, wato alkali ya kasa iya tabbatar masa da cewa abinda ya haramu. Kalmar da ya rufe hirarsa da ita ko aka rufe hirarsa da ita shine a sanfa da sanin cewa babu wani tsayayyen hukunci a kansa. Abinda na so a tambaye shi ban sani ba, ɗan jarida ya yi wannan tambayar ya ga ansar ba za ta rubutu ba ko kuma a'a ya manta, ya tambaye shi na so a ce ya yi masa tambaya akan waɗancan sauran da'awoyi da yake yi, da'awar cewa yana ganin mala'ika, da'awar cewa ana kawo masa saƙo daga Allah, da'awarsa ta cewa yana da ilimin ɓoye, mutane suna da ilimin sarari shi yana da na ɓoye, da'awarsa ta cewa yana ganin annabi sallallahu alaihi wasallama a kullun sau uku. Na so a tambayi wannan shehin ya ba mu ansa game da wannan da'awar da mutumin yake. Na san ko dai a tambaye shi ya ɓoye abin da ya sani shi ma suna faɗa, ko kuma a tambaye shi ya faɗa abin da wancan yake faɗa ya maimaita, kaga kenan shi da shi ba bambanci. Ban sani ba, ɗan jarida ya yi tambayar ya ga tambayar ansar ba za ta rubutu ba ko bai yi ba, amma ya kamata a ce da ya yi. To a ƙa'ida a bisa hakika wanda duk ya san aqidar da shi shehin yake da ita ko shin fadar da shi shehin yake zaune a kanta da hanyar da yake bi ba zai yi mamaki ba idan ya ji irin waɗannan an so shi daga bakin shi saboda suna da alaƙa ƙwarai da gaske ta fuskoki da dama da wancan mutum mai da'awar mata 86 suna da alaƙa ta fuskar cewa ana iya yi ma wani wahayi a aiko masa mala'ika bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi tarayya da shi a nan sun yi tarayya da shi a wajen da'awar ana iya ganin annabi sallallahu alaihi wasallam arara ido da ido sun yi tarayya da wannan mutum a nan hakanan sun yi tarayya wajen cewa akwai wani ilimi na ƙoye ilimi na batini sabanin ilimi na zahiri wanda yake shine shari'a wanda musulmi suke bautawa Allah bisa dorensa nan ma sun yi tarayya a nan to saboda haka kaga ashe kenan abinda wancan mutum yake da'awa wanda duk duniya take ta mamaki saboda shi ya fito ƙarara ya bayyana shine irin abinda shi wannan shehi a bisa tafarkin da yake bi abinda suke faɗa kenan a cikin littattafansu in ma ba su fito sun faɗa ƙarara a cikin almajiransu ba abinda yana nan rubuce a cikin littattafansu sun yarda akwai ilimul batin wanda ya saba wa shari'a sun yarda ana iya yi wa wani saƙo a aiko mashi da wani abu bayan annabi sallallahu alaihi wasallama sun yarda cewa ana ganin annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya bar duniya ido da ido a ganshi ƙarara ya fito yana yawo bainar jama'a duk sun yarda da wannan kaga ashe ba zai yiwu ba a hankalce ya fito kuma ya soki lamirin wannan mutumin in ba zai iya kare shi ƙarara ba to ya kamata dai ya sassauta masa alal aƙalla ya nuna dai abinda yake yi saɓani ne a cikin al'umma don haka babu komai illa iyaka dai yana da kyau kada ya kawo abinda zai kawo ruɗu cikin jama'a wato da a ɓoye yake yi ba wani abu amma yana yi cikin mutanen da ba su yarda da abin ba zai kawo musu ruɗu amma a sani babu wani hukunci a kansa to gaskiya irin yadda wannan shehin ya yi magana ɗayan biyu ko dai ya kasance ya yi magana da san zuciya ne ya san abin da yake faɗa ba haka ba ne amma ya ci gaba da faɗarsa don san rai don san zuciya don ƙin gaskiya ko kuma ya kasance ya jahilci maganar da yake yi bai san gaskiyar ba abin da yake furtawa na ilimi bai san shi ba don inda yana da ilimi hakikatan ba zai yi maganganun da ya yi ba da wasu mutane da ya jingina wa wannan maganar kamar Shaukani ya jingina wa Shaukani ya kawo maganar Bidayatul Mujtahid ban sani ba a cikin jarida an rubuta Hidayatul Mujtahid ban sani ba haka ya faɗa ko kuma kuskuren ƴan jarida sunan littafin Bidayatul Mujtahid abinda yake akwai gangane da wannan mas'ala ayan nan da take farkon suratul nisa'i fa in khiftum alla ta'dilu fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ulu wannan ayat da take cewa idan kuna jin tsoro ba za ku iya adalci dangane da marayun da suke ƙarƙashinku ba to ku auri abin da ya halatta gare ku na daga mata ko dai biyu ko uku ko hurhudu idan kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba tsakaninsu to ku takaita akan ɗaya zalika adna Allah ta'udu wannan shi yafi kusa da ba za ku karkace ba ku yi zalunci wannan ayar za mu ga da dama daga cikin malamai suna hujja da ita akan takaitawa bisa hudu saboda Allah maɗaukakin sarki ya takaita akan ruba wa ruba'a bai ƙara akan wannan ba sai ya dawo magana ɗaya ce fa in kuntum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum sai ya tsaya akan ɗaya in kuna tsoron ba za ku yi adalci ba to ku tsaya akan ɗaya ko ku tsaya akan abinda hannayenku suka mallaka na ƙwarƙware wannan shi yafi kusa da ba za ku yi zalunci ba. Wannan aya ta cikin suratul Nisa'i malamai suna hujja da ita akan tsayawa bisa mata hudu, wanda shine ra'ayin jumhur, shine ra'ayin daukakin malamai. Sabanin da aka samu tsakanin sauran malamai da Shaukani shine wajen kafa hujja da ayar. Shin ayar tana iya zama hujja akan mas'alar ko ba za ta zama ba? A nan ne aka samu sabani da Shaukani, ba wai akan mas'alar ya halatta a ƙara sama da hudu ko bai halatta, bai saba wa sauran malamai ba akan wannan mas'ala. Ko dai malamin ya karanta bai gane ba, ko kuma da mun bai karanta ba, ko kuma ya karanta ya gane san zuciya yake. Shaukani ya ja da malamai akan cewa wannan ayar ba ita ce hujja ba, hujja shine abin da yazo a cikin sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Hadithin Gailan ibn Salama ko ibn Umayyah al-Thaqafi, hadithin Muawiya ibn Nawfal, hadithin Qais ibn al-Harith ko al-Harith ibn Qais, waɗannan hadisai su ne za su zama hujja a wannan babi da kuma ijma'in malamai, amma ba ayar ba. Shi wannan shi ne abinda Shaukani yake ja a kansa, ba wai yana ja ne akan cewa ya halatta a ƙara ko bai halatta ba, ba wannan yake ja a kansa ba, akan da bai za a yi hujja a wannan babin. Maganarsa a cikin Nailul Awtar, bayan ya kawo su har waɗanda suke rushe hadisan gaba ɗaya, abinda ya rufe maganarsa a cikin Nailul Awtar, littafinsa da ya yi sharhin Muntaqal Akhbar na Ibn Taymiyyah, jalladinsa na shida shafi na 170, abinda yake cewa wa qad yujabu bi anna majmu' al ahadith al madhkurah fi al bab la taqsuru an rutbati al hasan li ghayrihi fatanhadu bi majmu'iha lil ihtijaj wa in kana kullu wahid minha la yakhlu min maqal. Wace hadisan da suka zo a wannan babi na a takaita akan hudu, kada a wuce hudu, yace ba za su kasa matsayin hadisi hasan ba, idan aka hada su guri daya za su iya zama hujja, ce koda kuwa kowanne ɗaya daga cikinsu akwai magana akan isnadinsa ta fuskar masu ruwaya, amma in aka hada su guri guda za su yi ƙarfi su zama hujja. Yace wa yu'ayyidu dhalika kaunul asli fil furujil hurma, ce abinda zai ƙara ƙarfafa wannan magana shine kasancewar asali ƙa'ida dangane da abinda ya shafi mata shine haramci, kamar sarra al-Khattabi, kamar yanda Abu Sulaiman al-Khattabi ya faɗa, fala yajuzu al-iqdamu ala shay'in minha illa bi dalil, bai halatta halatta wani abu na mata ba sai da wani dalili. Wa aidan yace kuma bayan wannan, hadha al-khilaf, wannan sabanin da ake ta kawowa, masbuqun bil ijma'i, ijma'in al-umma ya gabace shi, sahabbai da tabi'ai da manyan al-umma sun hadu akan cewa bai halatta ga musulmi ya wuce mace hudu ba. Yace saboda haka kaga sabanin ya zo ne bayan ijma'i, saboda haka bai da gurbin zama. Yace masbuqun bil ijma'i ala adami jawaz ziyadati ala al-arba'i, ai riga wannan sabani, ijma'i ya riga wannan sabani bisa rashin halaccin ƙari akan hudu, kama sarraha bidhalika fil bahr, kama yanda yake cikin wani littafi na az-zaydiyya wanda ita ce mazhabar da ya karatu akan ta. Yace wa qala fil fath, kuma ibnu hajar yana faɗa a cikin fathul bari, yana cewa ittafaqa al ulama, malamai sun hadu, ala anna min khasa'isihi sallallahu alaihi wa sallama, cewa yana daga cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kadai yake banta da su, az-ziyadatu ala ko az-ziyadatu ala arba'in niswa, ƙari akan mata hudu, yajma'u bainahunna, da zai hada su a lokaci daya. Yace Annabi sallallahu alaihi wa sallama shi kadai yake banta da wannan. Wannan ita ce maganar Shaukani a Nailul Awtar. Idan ka koma littafin sa na tafsiri Fathul Qadir, karkashin tafsirin wannan aya, za ka ga inda ya yi ta koro hadisan da suka zo na mutanen da suka musulunta suna da mata sama da hudu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su zaɓi hudu daga ciki su saki sauran. Hadisin Gailanu Dimashki, wanda ya zo yana da mata, ya musulunta yana da mata goma, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya saki ya zabi hudu ya saki sauran. Haka nan hadithin Qais ibn al-Harith wanda shi ma yazo yana da mata guda takwas, Annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya musulunta yace ya zabi hudu ya saki sauran. Shaukani ya kawo waɗannan hadisai gaba daya, ya yi kaito kyautata isnadin wasu daga cikinsu, kamar isnadin Imam Ahmad hadisin Zaylad al-Dimashqi, kamar isnadin da Ibn Kathir ya sahaha ruwayar Shafi'i. Duk ya kawo wannan ba tare da yayi wata tirjiya ba. A cikin littafinsa As-Sayyidul Jarrar, yana da wani littafi As-Sayyidul Jarrar al-Mutadaffiqu ala Hada'iq al-Anhar. A wannan littafi shi ma ya tattauna mas'alar, ya fita da cewa don haka bai halatta mutum ya auri sama da mace hudu ba. Yace wannan shine ijma'in musulmi, yace kuma ya shimfida maganar wannan a cikin Fathul Qadir a komata. To kaga wannan shine ra'ayin Shaukani kamar da yake cikin littafin sa. Amma a samu wani shi yace Shaukani yace a auri sama da matan hudu, kaga ko dai ya karanta bai gane ba. Wato hadisan da Shaukani ya ta kawowa da maganganun malamai suka yi wa shi malamin gizo, ya kasa tsayawa ya fahimci abin, ko kuma ya fahimta amma sai rai, saboda wancan shehin nasa babba na Senegal ya wuce adadin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta, ya ga cewa shi ba zai iya haramtawa ba koda manzo Allah ya haramta. Saboda haka ya ki hikaito maganar gaskiya wacce Shaukani ya faɗa a ciki. Waccan kuma firkatun din da ake magana da yake ishara zuwa gare ta, wacce mai bidayatul mujtahid ya kawo, bayan ya kawo cewa ijma'i ne na malamai sun hadu akan cewa bai halatta ba, sai ya ce firkatun, wasu ƴan tsirarin jama'a. Abu Abdullahi al-Qurtubi al-Maliki a cikin tafsirinsa ya fito karara ya faɗi wannan firkatun din, ya ce su ne ar-Rafidatu, mabiya addinin Shi'a. Su ne mabiya addinin Shi'a tunda sun halatta auren muta'a, kaga koda mutum yana da hudu zai iya yin kuma wani nikahul muta'ati, saboda haka kaga zai iya auren ta biyar, su agun su ba komai. Wanda yana nan cikin rubuce-rubucen su sun faɗa haka. Malamin ban san me yasa yake faɗar su ba cewa su ne, domin in yace su ne kaga za a fahimci hanyar da wancan babban shehi na Senegal ya haukai, hanyar waye bi hanyar Shi'a. Ko dai ya san su ne ya ki faɗa, ko kuma bai sani ba, to sai a tausaya masa. Abu Abdullahi al-Qurtubi a cikin tafsirinsa ya fito ƙarara ya faɗi ko su wane ne. An jingina wa mutanen zahiriya wannan ra'ayin, amma ba gaskiya ba ne, domin wanda ya fi kowa sanin zahiriya, wanda littafinsa yake a hannunmu a yau muna karantawa, shi ne Ibnu Hazm. Ibnu Hazm Abu Muhammad Ali Ibnu Hazm a cikin littafinsa Al-Muhalla, ka je ka duba juz'insa na tara shafi 441, cewa ya mas'alatun wala yahillu li ahadin an yatazawwaja akthara min arba'i niswa ima'un أو حرائر أو بعضهن حرائر وبعضهن إماء. يشي بهالتبع لا يحل بهالتبع ميما أنر بهالتبع حرام بهالتبع قوانين يحق سمد ما تاهد سواء بايني ذي أورا هو يعني ذي أورا ko wani sashi nasu ƴaƴa ne wani sashi ko bayi, yace duk bai halatta. Sannan sai yace wa burhanu zalika, hujjar wannan maganar qaulullahi azza wa jalla fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba, wanda ita ce maganar da Ibnu Hazm ya faɗa a Muhalla. Don haka jinginawa zahiriya ko wani sashi na zahiriya wannan qauli, ba ka da abin da za ka iya tabbatar da shi a cikin littattafan waɗanda suke bin zahiriya ɗin. Saboda haka ko da kuwa Abu Abdullahi al-Qurtubi ya jingina musu tare da shi'a dai akwai a cikin littattafansu, sun halatta auren mutu'a ga wanda yake da mata hudu. Saboda haka wannan ƙauli na maganar cewa ana iya auren mata sama da hudu, ƙauli ne na wasu fandalallu wanda suka saki hanyar Allah da manzansa da jumhurin musulmi suka saki hanyar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da limaman shari'a. Wannan ayar ta fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba, za mu ga sun yi garkuwa da ita wajen halatta wa kansu auren sama da mace hudu a lokaci daya. Sannan suka karkasu wajen fahimtar ayar. Wasu suka ce ayar tana nufin a haɗa mata tara a lokaci guda, idan an je kan tara to shi kina a tsaya a nan. Suka ce masna wasu lasa wa ruba alfaz ne mufrada, kowane lafazi a nan lissafin zaman kansa yake, amma wannan wawun ɗin, wawul jam'i ɗin wannan wawun ce ba ta aƙafi ba ce, wawul jam'i ce ta tarawa ce. Saboda haka sai ka ce biyu a tara da uku a tara da hudu, nawa zai baka? Tara kenan. Biyu a tara da uku, biyar a tara da hudu, tara. Suka ce wannan ayar abinda take nufi kenan. Wasu kuma fantararrun suka ce a'a, mu muna ga ayar tana nufin akai 18. Suka ce wannan kalmomi alfazun ne mufrada, lakin ma'dulun biha an alfazin mukarrara. Wannan lafuzzan a wani bawan Allah ya bar fitilar motarsa a GW a yamma da makaranta sai je kashi. Allah sa ba ta bace. Suka ce wannan lafuzzan da suka zo na masna wa thulatha wa ruba lafuzza ne waɗanda ɗaiɗaiku ne na lissafi, amma za a maimaita su. Saboda haka biyu biyu kaga hudu kenan, a tara da uku uku nawa kenan, a tara da hudu hudu 18. Ka duba ɗan bid'a, kai ɗan bid'a ba jin tsoron Allah. Wani kuma yake a'a, ai za a auri mata bila adadin. Yace saboda Allah yace fankihu ma qaba lakum, ku auri abinda ya muku dadi. Saboda haka wani hudu ya masa dadi, wani biyar, wani goma, wani yayin da ya maka dadi, tare da cewa ma qaba lakum din nan yana nufin ma halla lakum, abinda ya halatta gare ku. Sai kuma Allah ya warware abubuwan da ya halatta mutun ya aura, ya fadi wannan kaso guda hudu, kaso guda masna wa thulatha wa ruba. Suka ce wannan kalmomi kuma a'dad ne mukarrara, ta tikrarin da ba ya da nihaya, biyu 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 ba iyaka, uku 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 ba iyaka, hudu 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 ba iyaka. Kaga kenan ba iyaka abinda mutum zai aura. Wasu kuma suka ce wannan aya abinda take nufi haramun ne mutum ya auri sama da mace daya. Kaji wasu kuma inda suka bullo, wani yana cewa fina adadin, wani kuma yace shi ayar yadda ya bayyanta ma tana nufin ka tsaya kan daya. Yace wancan guri da aka ce fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba, ke duk wannan bada labari ake abinda jahiliya suke yi. Sai Allah ya ce wa in khiftum alla fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu, yace idan kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba to ku tsaya akan daya. Anan sai suka ce Allah ya daure dan adam ba zai iya wuce daya ba kenan, saboda ya ce walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum, ba za ku iya adalci tsakanin mata ba duk yadda kuka so, duk yadda kuka yi kwadayin ku yi adalci. Suka ce to Allah ya daure dan adam da wannan, dole ya tsaya akan tirken daya. Wannan 'yan ƙur'ani ne na Pakistan abinda suke faɗa kenan, 'yan alƙur'ani zalla. Saboda haka su ba su yadda da maganar ta'addud ba, kuma su ma suna fakewa da ayar. To ganin irin wannan kwama cala da aka samu wasu 'yan bid'a suna ta yi ƙarƙashin ayar, shi ne Shaukani shi kuma yake cewa a koma ga sunna, sunna za ta yanke hukunci. Kaji wani kuma sai ya ɗauke shi sai ya maka shi cikinsu. Akwai adalci a nan? Babu adalci.
to wannan magana ta bid'a ce, kuma ta yan bid'a ce, ba ta musulmi bace, ba ta musulmi bace. Shi yasa zamu ga Imam Shatibi a cikin littafin sa Al-I'tisam, littafin da ya rubuta dan ya ragargaji bid'a, a ciki yake cewa summa ata ba'du man nusiba ila al-firaq man harrafa at-ta'wil fi kitabillah فأجاز نكاح أكثر من أربع نسوة إما اقتداء في زعمه بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث أحل له أكثر من ذلك أن يجمع بينهن ولم يلتفت إلى إجماع المسلمين أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم وإما تحريفا لقوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فأجاز الجمع بين تسع نسوة بذلك ولم يفهم المراد من الراوي ولا من قوله مثنى وثلاث ورباع فأتى ببدعة أجراها في هذه الأمة لا دليل عليها ولا مستند فيها شاطبي أتكين لتافن سا الاعتصام جزء إنسا نقرق شافي ندعي أكل شاترا يكي تشوى سيأك سامو وسو ونسك أكي جنجي ناس زوها غوسك أنجيوي kamar shi a din kenan waɗanda suka caccanza tafsirin alqur'ani suka caccanza tafsirin littafin Allah sai suka halatta auren sama da mace hudu wai a bisa riyawar su koyi ga annabi sallallahu alaihi wasallama suke yi tunda an halatta masa auren sama da mata hudu ya hada su a lokaci guda yace mai wannan magana bai waiwayi ijma'in da malaman musulmi gabaɗaya suka yi ba ijma'in musulmi gabaɗaya ya sa kafa ya take shi yace bai kula cewa ijma'in musulmi gabaɗaya cewa wannan ya ke banta ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma yana yin haka ne kawai dan ya jirkita fadar Allah ya bankara fadar Allah fankihu ma qaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba sai ya halatta mutun ya hada mata har guda tara a lokaci guda dogaro bisa ga wannan ayar a bisa zatansa bai fahimci abinda mai ruwaya yake nufi ba bai fahimci abinda Allah yake nufi da masna wa thulatha wa ruba ba yace yazo da wata bid'a wacce ya gudanar da ita cikin wannan al'umma wanda babu dalili akan ta kuma babu madogara akan ta ka duba hada mata sama da hudu shine baya da hujja shine baya da dalili amma kuma wannan shehin yana cewa a'a hanawa shi ne baya da hujja waɗannan malamai abinda suke faɗa kenan idan aka koma littafin Abu Abdullahi Al-Qurtubi Al-Jami'u li Ahkam Al-Qur'an za mu ga inda yake hikaito mas'ala ta tara cikin mas'alolin da ya fitar karkashin wannan ayar ce mas'ala ta tara hukuncin mutumin da ya hada mata sama da hudu wannan malami ya ce babu wani hukunci tare da cewa a gurin Imam Malik duk wanda ya haka wajibi ne a tsayar masa da haddi a gurin Imam Shafi'i wajibi ne a tsayar masa da duk wanda ya wannan haddi haka nan a gurin Abu Sa'ud haka nan a gurin Ibrahim an-Nakhai wajibi ne ga wanda ya san abinda yayi din nan haramun ne an gaya masa amma ya doge sai yayi wajibi ne a tsayar masa da haddi wasu malaman suka ce rajamu za a yi masa kaga idan har malami ne na Allah ya kamata da aka tambaye shi ya faɗi wannan ya ce ga abinda Maliku ya faɗa ga abinda Shafi ya faɗa ga abinda Abu Sa'id ya faɗa ga abinda wani ya faɗa ga abinda wani ya faɗa amma sai ya ce babu wani hukunci yanzu dan Allah akwai adalci anan kaddara bai dauki ra'ayin ayi masa haddi ba ya dauki ra'ayin cewa babu haddi a kansa alal aqalla yace hukuncinsa ya aikata haram ai wannan ma hukunci ne domin kace hukuncin mutun ya aikata haram to zai san da cewa akwai wani hukunci da yake jiran sa ranar gobe kiyama in ba a zartar masa da shi anan ba amma sai ya ki fadar wannan a duk hirar da ya bai ce yayi haramun amma yana ta nana ta cewa babu wani hukunci maganar da shi wannan dan ta'addan da yake yi na cewa a gaya masa inda hukunci yake alqur'ani, ya manta a cikin surar ita kanta Allah ya faɗi hukunci. Allah ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Wannan aya bata hada da shi ba, wanda duk ya saba wa Allah da manzansa ya bi wani tafarkin da ba na mu'minai ba, sai ya faɗi wani sahabi da ya auri sama da mace hudu, ko ya kawo sunan wani tabi'i da ya auri sama da mace hudu, ko sunan wani atba'u cikin atba'u tabi'i ne ya kawo wanda ya auri sama da mace hudu, ko ya kawo cikin limamai na shari'a, ko wani fitaccen malami kai ko da dan bid'a ne ma banda na Senegal, ya kawo inda ya auri mata sama da hudu, ba zai samu ba. Ashe ka ga mu'mine gaba daya na farko sun hadu akan ne, akan cewa a tsaya akan hudu, shi kuma ya saba wa tafarkin mu'mine. Allah ya ce wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira, za mu jibinta masa abin da ya jibinta, abin da ya dauka ko ya dauko wa kansa, za mu bar shi ya ci gaba da daukan wannan, sannan kuma mu jefa su cikin jahannama makoma ta budana. Wa man ya'si Allaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adhabun muhin. A cikin surar Allah ya faɗi wannan, wanda duk ya saba wa Allah da manzansa ya ketara haddin Ubangiji, abinda Ubangiji ya haddanta shi ne wannan, to Allah ya ce Allah zai shigar da shi jahannama yana wulakantacce mai dawama a cikinta. Saboda haka cewa babu hukunci, wannan duk magana ce ta jahili. A wancan lokacin muka ga bai kamata ma har mu yi tsokaci a kai ba, saboda wanda yake maganar bai kai ma har a tsaya bata wasu mintuna irin wannan a kansa ba. To sai gashi wannan ko mutumin da ya zo ya wannan hira sai ya ƙara jagwalgwala mas'ala. Wannan ta sa muka ga wajibi ne mai faɗakarwa kan cewa wannan magana ko da ka karanta ka fahimci cewa akwai dumbu da yawa a cikinta, akwai abubuwa da dama da aka ɓoye a cikinta. Ba a faɗi kowane abin da ya kamata a faɗa ba, ba a faɗi hukunci ba, tare da cewa a matsabar malikiya ƙarara duk littafan malikiya abin da suke faɗa ke. Ka duba al-fawaqih ad-dawani na an-nafrawi, abin da yake cewa wala yahillu li ahadin min al-muslimina an yankiha akthara min arba'i nisaa, bai halatta ga wani musulmi ba bawa ne ko da ya auri sama da mata hudu ba. Cikin littafin fawaqih ad-dawani sharh ar-risala ta Abu Zaid al-Qayrawani na an-Nafrawi, haka littattafan da ake karantawa duk abin da suke faɗa kenan. Kaga ya kamata in za a hikaito sai a hikaito maganganun su, amma a zo ana cewa firkatun a faɗi firkatun ɗin mana wacce firka ce, sai a fito ƙarara a ce wa su wane ne suka ce ya halatta. Kaga tun daga nan musulmi sai ya san wa zai bi. Saboda haka wannan magana ce fantarariya, shi yasa ba za ka taɓa samun ma wani malami fitacce sananne cikin malaman musulunci har ya tsaya ya mara maganar baya ba. Shaukani da ya kawo ya kinsa cikin maganar, Shaukani bari'un ne daga wannan kauli, ba shi ba wannan magana. Shaukani da yake yana magana ne akan da mai za a yi hujja, ayar za ta iya zama hujja ƙarara ko ku a'a sunna ce za ta raba gaddama. Wannan ita ce maganar da Shaukani ya yi a cikin littattafansa, idan aka koma za a ga haka. To wannan tsokaci ko faɗakarwa ta cinye mana lokaci, amma tana da muhimmanci kwarai da gaske, musamman yadda jarida ta yi yawo a hannun jama'a, wani ya iya rutuwa ya ga cewa ashe ma abinda aka hana mu auren mata din sama da hudu duk makama ne, ashe ma ba dalili, ga abinda shehu ya ce. To kaga ya ce ba hujja, to kaga barin wannan ya ci gaba da yawo cikin jama'a ba tare da faɗakarwa ba cutarwa ce ga addini. Saboda haka muka ga ya kamata mu faɗakar. Allah maɗaukakin sarki yana cewa malakum alla tunfiqu fi sabilillah, me ya same ku, me ya hana ku ba za ku ciyar da dukiyarku ba wajen ɗaukar kalmar Allah? ولله ميراث السماوات والأرض الهال قادا سميد كسا دون الله ني لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح واند يتير قبان بوطي مكة هو قبان بوطي حديبية بازي تقى زماء داي داي بازي تقى زماء داي داي با دا واند يتير قبان بوطي مكة هو بوطي حديبية واند يتير gabanin bude maka ko bude hudaybiya ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd su suka fi girman daraja fiye da wadanda suka ciyar daga bayan bude hudaybiya ko bude makka wa qatalu suka yaki wa kullan wa'ada Allahu al-husna dukkanun su Allah ya musu alkawari alkawarin abu mafi kyau ita ce aljanna wallahu bima ta'maluna khabir Allah masani ne mai ba da labari ga abin da kuke aikatawa wannan aya Allah madaukakin sarki a cikin ta ya kore daidaito tsakanin sahabban da suka shiga musulunci a karan farko tun kafin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira suka ciyar da dukiyar su suka tallafa wa musulunci lokacin da musulunci din yake cikin wahala yake cikin kunci ake gallaza masa suka ba da dukiyar su wajen daukaka shi Allah ya ce ba za su taba zama daidai ba da waɗanda suka zo daga baya suka musulunta suka ciyar da dukiyar su wajen ɗaukaka addinin musulunci duk da cewa gaba ɗayan su da waɗancan na farko da waɗanda suka zo daga baya har zuwa tashin kiyama Allah madaukakin sarki ya musu alkawarin alhusna lada mafi kyau game da abin da suka aikata duk abin da suka bayar suka ciyar ba zai kama kafar abin da Allah zai ba su na lada ba anan Allah ya kore daidaito tsakanin waɗannan sahabbai sahabban da suke as-sabiqun al-awwaluna da waɗanda suka biyo bayan su bayan hijira suka musulunta Allah ya kore daidaito to haka Allah yake kore daidaito a cikin alqur'ani tsakanin abubuwa daban-daban waɗanda suke cewa musulunci addini ne dan daidaito wannan kuskure ne za ka yi ta karantawa dinul musawati wai addini ne dan daidaito mai daidaitawa the religion of equality inji yan boko wai addini ne da yake daidaita kowa da kowa a musulunci ba daidaita kowa da kowa kaga tun daga kan sahabbai Allah ya fara cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu Allah ya ce ba za su zama daidai ba kai kuma ka zo ka ce kowa da kowa daidai yake a musulunci ba haka bane Allah ya ce la yastawi al-qa'idun min al-mu'minin ghayru ulul darari والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائلين درجة هذا الله مدوكين سركي يا قول ديديتو فكانوا وأن دسكي زوني بس فتياكي با وما با تالا دوات فتا تهانا سفتا با بغاسو ديديتا با دوات أن دسك فتا سنا جهادي وجن أوكا كلمر الله دوكي يسو دكاو كنسو الله يتي يا فيتا waɗanda suke mujahidina bi amwalihim wa anfusihim masu jihadi da dukiyar su da kawo kansu ya fifita su akan waɗanda suka zauna gida ba su fita jihadi ba Allah ya ce qul hal yastawi al-a'ma wal basir am hal tastawi adh-dhulumatu wan ba za su taba zama daidai da matattu ba Allah shi yake jiyar da wanda ya so gaskiya kai ba za ka iya jiyar da wanda yake cikin kaburra ba haka nan Allah ya ce qul hal yastawi alladhina ya'lamuna والذين لا يعلمون انما يتذكروا اولو الالباب كغايا مس ودان ده سكي ماسو ilimi za su taba zama daidai da wadanda ba su da ilimi Allah ya kore daidaito tsakanin masu ilimi da wadanda suke jahilai haka nan Allah madaukakin sarki yake cewa la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun babu yadda za a yi yan wuta su zama daidai da yan aljanna sune masu samun babbar nasara babbar rabo kaga Qur'ani cike yake da kore daidaito tsakanin mutane daban-daban gaskiya ba za ta taba zama daidai da ƙarya ba mai aiki da gaskiya mai yada gaskiya ba zai taba zama daidai da mai yada barna ba mai bin sunna ba zai taba zama daidai da mai bin bid'a ba wanda ya tsayu akan tauhidi ba zai taba zama daidai da wanda yake rayuwarsa cikin shirka ba wanda yake bisa adalci ba zai taba zama daidai da azzalimi ba saboda haka Allah ya kore daidaito tsakanin waɗannan yau ka zo ka ce ai kowa da kowa ɗaya suke a ƙarƙashin inuwar musulunci ba haka bane kuskure ne wannan magana yana da kyau ga waɗanda suke lalata wannan magana su daina. Masu lalata wannan magana abinda suke fakewa a ƙarƙashinta suna so su gina su assasa shi ne daidaita mace da namiji a cikin komai. Su ce mace abinda duk namiji ya yi za ta yi, don haka ko menene yake mace namiji yana yi to ya kamata a gama ci a gurin ita ma ana yi da ita, ana damawa da ita. Saboda haka ne suke cewa musulunci ya daidaita kowa da kowa, wannan kuskure ne. Allah ya ce walaysa dhakaru kal unsa, mace ba daidai take da namiji ba, halitta su ba daidai take ba, kowa da irin aikin da Allah ya bashi, kowa da abin da Allah madaukakin sarki ya halicce shi saboda shi. Don haka mace Allah ya halicce ta ta yi ciki, ta haihu, ta tarbiyanci ƴaƴa, ta kula da gida, ta kula da mijinta, ta samar da al'umma ta gari, wannan aikin mace ne. Idan aka ce namiji ne zai yi wannan, a bar namiji rana ɗaya a gidansa a ce ya kula da yara, ya dafa masa abinci, ya yi shara, ya yi wanke-wanke, a bar masa rana ɗaya a ce ya yi wannan ya gani, zai iya ba? Zai iya ba. To haka nan irin ruɗanin da namiji zai shiga, a ce mace ita ma ta fito ta shiga wannan ruɗanin, ba za ta iya ba, dole sai ta jingina da namiji. Saboda haka duk wannan haya gagar da kake ji waɗanda suke yin ta sun san abin da suke yi ƙarya ne. Saboda haka Allah ya kore daidaito a cikin Alƙur'ani a gurare daban-daban tsakanin abubuwa daban-daban. Daga ciki akwai wannan ayar inda Allah ya kore daidaito tsakanin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya fifita wasu akan wasu, amma gaba ɗayan su Allah ya ce wa kullan wa'adallahu al-husna, gaba ɗayan su Allah ya musu alƙawarin aljanna, ya musu alƙawarin lada mafi kyau wanda shine gidan aljanna. Shi yasa aqidan mu ahli sunna muka ce duk sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama adalai ne, babu nayarwa a cikin su, dukkanin su sun wuce dukkan wani wanda zai zo a bayan su ba sahabi ba, sun wuce shi a daraja, sun wuce shi a falala, sun wuce shi a matsayi gurin Ubangiji. Allah shine ya tsarkake su, ya wanke su, ya nuna fifikon su. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. الله مدعوك كن سركي يتشي يا يردد سوسو ما سن يرددش وانن لا باريني ألا يكي بار وابا أمرني با أمرنيني أكي أكن ساموني يواني يكي amma labari ba a bada shi sai ya wakana, sai abu ya faru kake bada labarin sa, kace an yi kaza an yi kaza. Inda mutum zai bada labarin abinda bai faru ba, ko ya bada labarin abinda ba haka ya faru ba, to me ake ce masa? Ana ce da shi maƙaryaci. Kaga ba za ka sifanta maganar Allah da ƙarya ba. Waman asdaqu minallahi qila waman asdaqu minallahi haditha, babu wanda Allah ya babu wanda ya kai Allah gaskiyar magana, gaskiyar zance baya Allah. To shi ne ya ce ya yarda da su, sun yarda da shi. Kaga labari ya baka, wani ya zo ya ce a cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama akwai waɗanda suke azzalumai ne, maha'inta ne, bacuta ne, babu shakka farkon wanda yake ƙaryatawa shi ne Ubangiji, yana ƙaryata Allah. Dan Allah shi ya ce ya yarda da su, wanda ya yarda da Allah, Allah ya yarda da shi. Ka zo ka ce maha'inci ne, azzalimi ne, mayaudari ne, macuci ne, babu shakka anan kana ƙaryata Alƙur'ani. Yasa waɗanda suke ƙaryata, suke ainihin sukan sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, farkon wanda suke suka shi ne Alƙur'ani. Ta Alƙur'ani shi aka cika da yaban sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama a gurare daban-daban. Don haka muke tsawatar da 'yan uwa musulmi su yi hattara da dukkan wata aƙida da za ta zo ta shigo cikin su, wacce aka gina ta akan sukan sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama. Taba waɗannan bayan Allah da rushe su, rushe musulunci ne gaba ɗaya. Wanda duk zai ce zai taba sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, to abin da yake kokari shine ya rushe addinin musulunci, dan su suka goyo musuluncin har ya zo gare mu. Idan ka ƙaryata su, ka rebe su da yaudara da ha'inci da zalunci, to ka ƙaryata Alƙur'ani, tunda su suka ɗauko Alƙur'ani. Yaya za mu yi mu bauta wa Allah da abin da mayaudara suka kawo mana, da abin da mayaudara suka karantar da mu? Sahabbai ba su suka karantar da tabi'ai Alƙur'ani ba? a zamanin sayyidina Abubakar ba shine ya tara alqur'anin ba, sannan sayyidina Usman yazo ya sake rubuta shi. Idan ka ce waɗannan maha'inta ne mai yaudara ne kafirai ne, to ta yaya za mu yi aiki da alqur'anin da kafirai suka tattara? To shi yasa su masu wannan aqida suka ce to ai alqur'anin da suka tattara sun cire wasu abubuwa, sun ƙara wasu abubuwa na sarrai a ciki. To kaga duk wannan alama ce ta cewa waɗanda suke da wannan aqida sun saki layi na musulunci, kuma wani addini ne yamban suke yayatawa, ba musulunci ba. Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa man zallabi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Wane ne wannan da zai bawa Allah rance mai kyau? Fayudha'ifahu lahu, Ubangiji ya rubanya masa ladan wannan rancen da ya bashi. Walahu ajrun karim, kuma yana da wani lada na karamci. Ubangiji ya sifanta abinda mutum zai ciyar fi sabilillahi, ya sifanta shi da rance, yace kamar rance ne zaka bawa Ubangiji. Yace rancen da zaka bawa Ubangiji ya kamata ya zama rance mai kyau. Qardan hasanan, rance mai kyau shine abinda zaka fitar ka ciyar fi sabilillahi, an tibi nafsin, wato bisa kana so, ba bisa an tilasta ka ba, ba bisa dan ka huta da maganganun jama'a ba, ko an azazzale ka, ko an sa maka ido, mutanen nan sun matsa mun a dan basu wani abu, ba ka da lada a ciki. Wannan ba qardul hasanin bane. In har zaka goranta abinda ka bayar, ya fita daga sunansa qardul hasan. Sannan alqardul hasan yana da kyau ka bayar da abinda kai ma kake sha'awa, kada ka dau abinda baka so. In aka barka da shi zai zama maka shara, zai zama maka bola, ka dauka ka bayar ka ce ka bada alqardul hasan. Wannan ba alqardul hasan bane. Alqardul hasan ka bayar da abinda kai ma kake sha'awa, ka bada qara'im amwalik, dukiyar da kake ji da ita kana so ka dauka ka bayar, to wannan shine alqardul hasan. Allah ce ka bashi alqardul hasan, in ya tashi biyan ka to zai ninninka maka sama da abinda ka bayar. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هل زي ربا نيامك هر قدا تريبكوي هر قدا ربي بركتي باعد دي وبنجي ينا دئيكو يمك ونن وموانا شيني الوفاء الحسن يدك بعد القرض الحسن هكا وبنجي زي باكا زي يرمي مكة الوفاء الحسن. النبي صلى الله عليه وسلم إلى شوا خيركم أحسنكم وفاء وأحسنكم قضاء. واندي يفيكو الخير شي واندي يفيكو إيا بي أنباش. وتؤمنوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم باش وسراقمة. Da aka kawo raƙuman zakka za a biya wannan bashi, aka je aka duba sai aka ga waɗanda aka karɓa bashi ɗin ramammu ne, waɗannan kuma ƙosassu ne, duk ɗaya za ta sai biyu waɗancan. Aka zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a basu haka nan, a khairukum ahsanukum qada'a wa ana ahsanukum qada'a. Manzo Allah ya ce a je a bayar da shi domin a bashi wannan duk da ya fi nashin, domin wanda ya fi ku alkhairi ya fi ku daraja shi ne wanda ya fi ku iya biyan bashi. Saboda haka babu ba laifi ba ne mutumin da ya baka bashi, in ka tashi biyan shi bayan ka biya shi bashinsa, ka ce ga wannan bashin ka da ka bani, ga kuma wannan wani abu ne na baka dan na ji daɗin bashin da ka bani, wannan babu laifi. Inda laifin yake ko inda riba take, inda shi mai bashin zai sharɗanta maka. An gane wannan ita ke cewa riba. Inda mai abin zai sharɗanta maka ya ce in ka tashi biya na za ka bani ɗuriya akan abin da na baka, ka yadda da wannan sharaɗi ka karɓa, to shi ne ake cewa an yi riba. Amma idan ya baka ba tare da sharaɗi ba, kai kuma bisa kana so kana sha'awa ka kyautata masa, bayan ka biya shi kuɗin da ka bashi kuma ka ɗauko wani abu saboda ka ji daɗin wannan bashi da ya baka, ka yi kasuwanci da shi ka samu riba wacce baka tsammani, sai kake ga ya kamata shi baka kyautata masa, sai ka ɗauki wani abu ka bashi. Wannan alwafa'ul hasan ne, alqada'ul hasan ne, yana da kyau kuma yana nuna mutum wato yana daga cikin manyan mutane masu mutunci waɗanda suka san ya kamata. To shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce ku bashi bashi, kaga abinda zaka bayar kanka amfanin zai dawo, amma Ubangiji ya kira shi bashi, wanda ya san in ya bada bashi za a biya shi, wataƙila ma har a kyautata masa, zai ƙi bayarwa ba? Zai ƙi bayarwa ba. Duk wannan yana ƙarƙashin kwaɗaitarwa akan cewa ka bayar da abinda kake da shi fi sabilillahi, duk abinda zaka bayar to ba zai faɗi ƙasa banza ba, Ubangiji zai dawo maka da shi ninkin balinkin a nan duniya. Allah ya albarkaci dukiyarka, Allah ya sanya maka farin cikinka a cikin dukiyarka, kaga albarkar dukiyarka, sawa'un dukiyar nan taka mai yawa ce ko kadan, Allah maɗaukakin sarki zai albarkace ta, ka ji daɗinta, ka yi walwala da ita, ta gamsar da kai. Idan kuma ka ƙi Ubangiji ya jarrabe ka a cikin wannan dukiya taka, ko dai ya sallada maka waɗanda za su kwaci dukiyar nan ba tare da kana so ba, sannan ba ka da lada a cikin abin da suka kwata, ko kuma Ubangiji maɗaukakin sarki ya hana ka jin daɗin dukiyar, ga dukiyar kuma Allah ya saukar ma mutum da wata rashin lafiya, ya rasa yadda zai yi abinci in aka yi ba daɗinsa zai ci ba, duk wani abu a duniya baya jin daɗinsa, ga dukiyar amma ba ta da amfani a gunsa, a yi ta yawon duniya ana neman ainihin wanda za su bashi, za su yi masa magani a rasa, kaga wannan jarraba ce, ga duniyar amma ba zai iya cinta ba. Ko kuma Allah ya jarrabe shi da wasu ƴaƴa waɗanda za su addabe shi akan wannan dukiya, su yi fatan ma ya mutu don su raba gado, kaga duk wannan jarraba ce, wanda ya ciyar da dukiyarsa fi sabilillahi, Ubangiji zai tsarkake dukiyar nan ya sa mata albarka. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو من عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. دو أبن دو كوكا باير ندوك يا دون كو سامك آري نربا أكنسا تو وانن بازي سامك آروا با أو جنق بيجي كودا أزاهي رزاه وكونا تسامه ميا موغو الربا وانن با كومي بچ أقولون بيجي أبن دو كوكا دوكا كوكا باير كوكا تير في سبيل الله shine abinda Ubangiji zai karba hannu biyu biyu. Wama anfaqtum min zakatin turiduna wajha Allah wama ataytum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'ifun. Wadannan sune Allah yake rubanya musu, ko dai ya rubanya musu a nan duniya, ko kuma ya rubanya musu a lahira, ko ya rubanya musu a dubi, ya rubanya musu a nan duniya, ya rubanya musu a lahira. To shine Allah yake cewa fa yudha'ifahu lahu, ya rubanya masa wannan abinda ya bayar, walahu ajrun karim, kuma yana da wani lada na karamci, wani tukuici da Ubangiji zai bashi wanda yake na karamci ne, shine aljanna. Bayan ya nubanya masa ladansa, sannan kuma ya bashi aljanna, wannan aljanna tafi dukkan abin da ya bawa Ubangiji rance, inda zai bada dukiyarsa gaba daya da duk abin da ya mallaka, kai da zai bada abin da yake cikin sama da ƙasa gaba daya, akan ya sayi abin da Allah ya tanada a cikin gidan aljanna na dadi, wannan abun ba zai saya masa gidan aljanna ba. To amma kuma Ubangiji sai ya dauki aljanna ya bashi sakamakon abin da zai bayar, wanda bai taga kara ya karya ba, ba zai girgiza dukiyar shi ba, ya bada shi fi sabilillahi. Allah maɗaukakin sarki ya yi mana jagora, ya yi mana gamdakatar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahur rahmanur rahim. Tambayoyi, wannan yana cewa shin gaskiya ne an taɓa samun Hasanul Basri yana cewa da ina da dukiya misalin girman dutsen Uhudu da na sadaukar da ita ranar maulidin Annabi sallallahu alaihi wa sallama? Bai wannan kowa ma zai iya bada ansa ai, ban sani ba, sai dai in Hasanul Basri din suna da yawa, wani dan bid'a ne kuma Hasanul Basri din, amma dai Hasanul Basri wancan ai zamanin sa ma ba maulidin, ya rasu shekarar hijira tana 110. Shi ko maulidin nan ba a kirkire shi ba sai bayan hijira tana da 300 da wani abu, kaga tsakaninsa karnunnuka ne. To saboda haka kaga irin wannan, in ba dai an rena hankalin waɗanda ake gaya wa maganar ba, ai bai kamata ba a faɗe ta ba, bai kamata ma a saurare ta ba. Saboda haka ban san wani Hasanul Basri din ba, ta yi wani ɗan bid'a ne na kwanan nan, ban sani ba. Kuma ban sani ba ta yi, kuma wannan yake cewa kuma da gaske, kuma wai da gaske ne wai maulidi ya samo asali tun lokacin tabi'ai. To sai dai in sabon kauli ne kuma za a samu yanzu, amma kaulin waɗanda ma duk suke yin maulidi suka yi rubuce-rubuce kan maulidi su kansu ba su ce daga wannan lokaci ya samu asali ba. Duk wani wanda ya rubutu don kare maulidi ya yadda cewa maulidin na a zamanin manzo Allah ba a yi, a zamanin sahabbai ba a yi, tabi'ai ba a yi, zamanin atba'ut tabi'in ba a yi, limaman nan su Maliku, su Shafi'i, su Abu Hanifa, su Bukhari, su Muslim, su Tirmidhi duk ba sani ba. Ya za a ga rubuce-rubucen su ai babu babin maulidi ko akwai? Duk littafin da kake karanta na musulunci ba ga wannan ba. To kaga an ce addini ya kamata a ce su rubuta ga tsare-tsaren yadda ake yin sa ko? To kaga wannan wata magana ce, waɗanda suka fara maulidi a duniya kamar yadda muka sha faɗa wancan shekarar mun faɗa a karatuttukan mu da muka yi shekara biyu da suka wuce ba mun yi wannan magana ko? Shekara biyu da suka wuce ne ko? A ubudiya mun yi majalisi uku akan maulidi da duk shuwa da ake kawowa muka bi ta kanta gaba ɗaya muka rushe ta alhamdulillah. Sannan kuma dan uwa Sheikh Ja'far Mahmud Adam Allah ya ji kansa da rahama yayi wata huduba da duk ta girgiza su. Sannan kuma muka je muka yi wannan shiri na freedom wanda mun tausasa harshe yadda ya kamata a tausasa harshe. Wani ma da zai zata zai dauka wannan ma dan bid'a ne ai. Saboda laushin da aka yi. Amma saboda irin hujjoji ɗan kaɗan ne ma aka faɗa fa. Tunda ɗan lokacin ɗan kaɗan ne, ɗan kaɗan ne. Amma aka kasa haƙuri, aka yi zage-zage har aka yi ƙone-ƙone. Wanda ya kamata a ce malaman sun fito sun ba da hujja sun ƙure mu, mutanen mu duk sun koma gindinsu. Aka yi kamata ko? A fito a baku hujja a ce muku ga hujjoji, ga aya, ga hadisi, ga maganganun malamai, ga Maliku, ga Shafi, ga Hamal, ga wani, ga duk abin da suka faɗa. Duk ba sai ku koma can ba, mu ma sai mu bi ku mu haɗu a can. Amma maimako a yi wannan sai kuma aka tada kai baya, duk inda ka ga ana nuna za a yi doki-doki, to alamar babu hujjar faɗa. Saboda haka waɗanda suka fara ƙirƙiro maulidi kamar yadda yake cikin littattafai, yana cikin littafin Subhul A'sha fi sana'atil insha na Al-Qalqashandi juz'insa na uku, yana nan a ciki cewa waɗanda suka ƙirƙiro maulidi su ne mabiya addinin baɗiniya, wato wata baƙashi'a ce wanda su a gurinsu shugabanninsu ma alloli ne, su suka fara ƙirƙiro shi a ƙarni na hudu. Su aka sani suna yi, in ka duba Subhul A'sha har ya faɗi ma dai yadda sarakunan suke maulidin. Daga baya wani a Erbil a ƙarni na shida, wanda shi ba shi'a ba ne amma ya zo ya shiga ciki shi ma wannan bid'a ɗin, yake tara malamai a zo a yi maulidi ya yi ta tiƙar rawa har safe, kamar yadda Suyuɗi ya faɗa a cikin Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. To saboda kaga inda aka samu asiyesu yana ganin ma wannan shi ya fara yin maulidi, duk da cewa maganar da ya faɗa ba haka take ba. Waɗanda suka fara maulidi su ne daular Ubaidiyya, wacce suke kiran kansu daular Fatimiyya, su suka fara yi. Wai Shekul Islam ya taɓa cewa Shekul Islam Ibn Taymiyya ya taɓa cewa yin maulidi ja'izi ne. Wannan magana wani ne yake faɗa wanda bai san meye Shekul Islam yake faɗa ba. Mutumin da ba zai ja nassi daidai ba, ya zai fassara shi daidai? Galibi waɗanda suke faɗa wannan za ka samu nassi ma ba za su ja maka daidai ba. To su suke kawo wannan rudin, kuma wannan rudin tuntuni mun yi magana a kansa. Shi wannan mai tambaya da a ce yana bibiyar karatu ma ba zai wannan tambayoyin ba. Na ganin ko dai kwanan da ya fara zuwa karatu ko ba ruwan shi da karatu. Amma yana nan kasannin guda uku suna ta yawo a hannun jama'a. Ina ga inda ma ana jin su ba ma sai mun zauna muna ta maimaita ba, ko ku kadai kun isa ku ba da ansoshin nan da ake ta tambaya. Saboda haka ba sai mun yi ta magana akan abu ɗaya ba duk shekara. Wannan kasukan da muka yi sun isa, a je a yi ta neman su ana yaɗa su. Shi yasa ba sai mun ware wani darasi ba na musamman, shi yasa na ware darasi uku. Aka yi kasa uku akan wannan matsala ɗin don mu bi ta kan dukkan wata shubaha don haka yana da kyau a dinga bibiyar abubuwan da suka wuce, a daina dawo da baya. Mu muna da abin yi, akwai abubuwa da yawa da za mu faɗa banda ban faɗa ba, don haka bai kamata mu yi ta maimaita abu ɗaya ba, mu ta dawurura guri guda. Da a ce ba mu da abin da za mu faɗa sai mu tsaya mu makale wa abu ɗaya, amma abubuwan da za mu faɗa suna da yawa. Allah ya ba mu tsawon rai mai amfani. Menene hukuncin namijin da yake sanya atamfa? Idan atamfa ya kasance a inda yake, jama'ar da yake rayuwa a gurin su, mace da namiji suna sa, babu wani abu. Akwai yadin da mace za ta sa namiji zai sa, kamar shaddodi ɗin, za ga mace da mace ta dinka shadda ta sa irin ta, kuma namiji ya dinka ya sa, dinkin ne kawai yake rarraba. To haka nan idan al'ummar da ake suke sanya atamfa maza su da mata, babu komai. Idan kuma al'ummar ka wanda kake rayuwa kaya ne na mata, in ka sa to anan kayi tashagguli da mata. Abinda yake bambancewa shine gurin da kake zaune. Ba daidai bane ka shiga cikin al'ummar da suna sa atamfa, ka ce ayi atamfa kayan mata ne su daina sa, su abun su ba kayan mata bane. Kai dinnan wannan kayan da kake sawa, watakila in aka zo cikin wata al'umma kuma mata suke sa shi, ya za ka yi? Saboda haka abinda yake dan tantance kayan namiji da na mace shine wato al'ada ta kowace al'umma. Al'adar society ita ke tantance kayan namiji da mace. Saboda haka shi mai tambayar ya duba ya ga daga ina ya fito, sai ya iya gina ansar a kai. Wannan kuma yana cewa masu sanya karatun Alkur'ani a waya, idan an kirawo su kawai waya ta buge da karatun Alkur'ani, wannan bai halatta ba, haramun ne. Wasu suna ganin kamar sun kyautata, wai maimakon ya sa kiɗa, to wallahi gara ka sa kiɗa, wallahi gara ka sa ɗan ƙwairo ko shata ko ɗan maraya, da ka sanya karatun Alkur'ani a wayarka. Domin a nan ka mai da karatun Alkur'ani kawai wani abu da zai nusar da kai fa ana maka waya, ba wai ka ɗauke shi da mahimmancin da Allah ya bashi ba. Alkur'ani Allah ya saukar da shi don ya zama shiriya ga mutane, don ya shiryar da su, don ya zama gargaɗi, ba wai don kawai ya dinga faɗakar da kai ana waya ba. Shi yasa za ka ga ana fara ayar ƙoƙari yake danna don kawai ta katse ko a kan wani harafi mai karatun yake, domin yana tsoron kar wayarsa ta katse, kiran da ake masa kuma mai mahimmanci ne. To kaga wannan ka ɗauki Alkur'ani daga bigiran da Allah ya saukar da shi, ka ɗora shi a gunda ba nan ya kamata ba. Saboda haka bai halatta ba ƴan uwa suna yin wannan da waya, abin nan da sa kiran sallah, da sa karatun Kur'ani, duk bai dace ba. Ka iya sa sallama, wannan babu komai. Assalamu alaikum daman kalma ce da ake faɗakar da kai ta neman izini ko wani abu. Ko da mai wayar ya ɗaga shi ma abinda zai buɗe maka da shi kenan, in musulmi ne ya ce maka assalamu alaikum. Amma ka sa Alkur'ani a cikin wayar ka, wannan bai halatta ba. Da ka sa Alkur'ani gara ka sa waƙa, gara ka sa kiɗa, wanda ya fi sauƙi a zunubi da laifi sama da ka sa Alkur'ani. Don haka ya kamata in kwa ya hattara. To wannan kuma yake cewa malam ina da mata, kuma ta ce mun ba ta son ganina da gemu, to zan iya askewa? Tunda matan nan a yau ba ta fi kwana biyu da zuwa gidana ba. To wannan mata ta shigo maka gida da sharri, Allah ya kiyaye ka, Allah ya maka tsari. In dai matar da ba ta fi kwana biyu ba ta fara ƙoƙarin ɗora ka akan ɓarna, akan hanyar shaiɗan, lallai wannan mata shaiɗani ya ce, sai ka yi da gaske. Allah ya kare ka, kuma ka sani wannan mata ba za ta iya halatta maka haram ba. Aske gemun ka haramun ne, matan nan dai yadda kake son ta ba ta isa ta halatta maka haram ba. In kuma ka bi ta, to ka sani cewa ka kauce hanya. Ka roƙi Allah ya gyara ta. Wannan kuma yake cewa menene manufar ƙungiyar Hudaybiya wadda muke kiransu da masu sassauƙan ra'ayi? Don Allah, wacce irin aƙida ce wannan? Ni ban san su ba wallahi, bari in gaya maka aƙidansu, ban san su ba. Ka je ka bincike su maka labarin aƙidansu, amma ban san su ba. Wacce ƙungiya ce wannan? Ban san ta ba. Wannan kuma yana cewa don Allah, menene takamaiman watan da aka haifi Annabi sallallahu alaihi wasallama? To takamaiman watan da aka haifi Annabi sallallahu alaihi wasallama, saɓani malamai suka yi ta yi, wasu Rabiul Awwal, wasu Rajab, wasu Ramadan, kowa ya faɗi maganar da yake ganin ita ce daidai. Shi yasa babu wani takamaiman ƙauli wanda malamai suka ittifaki a kansa. Shi yana daga cikin abubuwan ma da ake ta ainihin raddi ga waɗanda suka riƙe wannan wata a matsayin watan Maulidi, cewa malamai musulunci ba su yi ijma'i akan wannan watan ba, saboda haka a gurin wasu ba a watan kuke Maulidin ba, kuma da wani abu ne ake ya ba za a manta watan ba, inda wani abu ne da ake tun zamanin sahabbai da tabi'ai ya za a yi ta saɓani kan watan. Yanzu ana ta saɓani kan yaushe ne ake aka farlanta mana azumi, ai babu, kowa ya san Ramadan in ya zo shi ne ake azumi a ciki, illa ya ka a yi saɓani yaushe ne yake kamawa, amma ba watan ba. Wannan kuma ya ce a shekarar da aka saukar da ayar hajji, manzon Allah an ce bai je bai samu daman zuwa ba, sai ya tura wani sahabi, to wa aka tura, sannan kuma waye koya wa sahabbai aikin hajji din? Wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shine Sayyidina Abubakar, shi yaje yayi hajji a wannan shekarar tare da musulmin da suka fita hajji, kuma sun je sun yi ne a bisa koyarwar da suka san ana yin hajji ba tare da wani shiryarwa irin ta wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a zaman a lokacin da ya hajji ba. Wato lokacin da Annabi ya yi hajji a lokacin ya yi ta yin wasu abubuwa yana cewa khudhu anni manasikakum, amma a karan farko wannan tsare-tsaren duk ba su zo ba, sai a shekarar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hajji sannan wasu tsare-tsaren suka fito. Abinda aka kawar a hajjin da Sayyidina Abubakar ya je shine bauta, abinda ya shafi bautar gumaka, dukkanin abubuwan da ake bautawa Annabi sallallahu alaihi wasallama a yayin umarni a kauce musu, da wasu abubuwa da ake na shirka na jahiliya, sannan kuma a hana duk waɗanda suke yin dawafi tsirara su daina dawafi tsirara. Wannan duk an yi lokacin da Sayyidina Abubakar ya je hajji, amma sauran wasu abubuwa ƙanana da aka sani ana yi a hajji, wannan sai lokacin da manzo Allah ya je sannan ya nuna musu shi a aikace. Waɗanda suka yi a wancan shekarar haka aka so su yi, don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya tura su, sannan haka hajjin su ta yi a yadda suka yi ta, sannan kuma waɗanda suka zo suka yi daga baya su ma sun yi ta kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya koyar da su. Allah maɗaukakin sarki ya bamu dacewa, ya bamu da gamdakatar, wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in.
وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ